muryar Amurka ke magana akan mitoci 17:25 da kuma 60. Masu sauraron mu a jamhuriyar Niger kuma za su iya kama mu kai tsaye ta tashoshin FM na Radio Amfani, Sarauniya, Fara'a, Nomad, Dalol da kuma Niya. Ko kuma VOA Africa zango na 102.5. Sai kuma Alpha Radio a Kumasi na Ghana. Za ku kuma iya sauraron mu kai tsaye ko kuma duk lokacin da kuke bukata ta hanyar sadarwar internet akan voahausa.com. Masu sauraron mu, assalamu alaikum. Yanzu ma Amina Bahari Aula ce ke gabatar muku da wannan shirin na hantsi. Bayan labaran duniya, za mu kawo muku maimaitawar shirin tsaka mai wuya da kallabi. Amma kafin nan, ga halin da duniyar ta waye gari.
Assalamu alaikum jama'a barkamu da hantsi ga cikakkun labaran duniya mai karantawa Baba Yakubu Makili. Mazauna birnin New Orleans sun kara kai mai wurin sayan kayan aiki domin inganta gidajen su da kuma ba su kariya daga mahaukacin guguwar danta bari dake bugowa daga tekun Mexico. Jama'ai a birnin sun gargadi mazauna wurin su zauna a cikin gidajen su banda wasu yankunan gabar teku guda biyu dake kudancin birnin da guguwar ta addabe su, lamarin da ya tilasta kwashe mutane a wurin. Masu yawon bude ido sun bar birnin a jiya Juma'a kafin isar guguwar da ake sa ran kadawansa a yankin a yau Asabar. Kamfanonin jiragen sama ma sun dakatar da jigila a yau Asabar. Cibiyar nazarin harkokin mahaukatan guguwa ta ƙasa ta gasaran guguwar bari za ta tattaru da ƙarfi kafin ta zuba, kuma za ta afkawa gabar tekun a matsayin guguwa mafi ƙarfi na ɗaya. Zata kuma zama guguwar farko mafi ƙarfi a yankin Atlantic a wannan kaka. Kasar Zimbabwe tana fuskantar ƙarancin wutar lantarki mafi muni a cikin 'yan shekaru, lamarin da ya kai ga ma'aikata suka koma aikin dare lokaci kadai da ake samun wutar lantarki. Gwamnati dai tana dora laifin ƙarancin wutar lantarkin ne akan kasuwanni da kuma masana'antu da ba sa biyan kuɗin wuta. Kamar kowane bangaren kasar, babban birnin kasar Harare tana samun wutar lantarki ne a kowace rana a cikin dare. Karancin wutar lantarki da Zimbabwe ke fuskanta shine mafi muni a cikin shekaru uku. Masu fashin baki sun ce wannan lamarin ya sa kasar na asarar miliyoyin daloli daga ayyukan yau da kullum. Duk da cewa akwai injin generator da dama a cikin kasar, amma karancin man fetur wanda Zimbabwe ke fama da shi ya sa ba iya amfani da injinan generator. Zimbabwe da ita da nan tana tattaunawa da kasashen Mozambique da kuma Afirka ta Kudu domin taimaka mata da kwararru na fannin wuta, kuma Harare tana kyau zaton tattaunawar zai tasiri. Kamfanin yada labaran kungiyar ISIS sun sake harhada kansu domin su nuna wa duniya cewa kungiyar tana nan kan bakanta kuma tana rike da takinta na suna ci gaba kuma suna fadada, duk da cewar babu inda suka kafa daula a fili. Kusan wata ɗaya kenan da kafafen yada labaran suka fito da jerin wasu hotunan bidiyo suna nuna mayakan kungiyar suna mubaya'a ko kuma suna sabunta alƙawarin su ga shugaban kungiyar ISIS Abu Bakr al-Baghdadi. Jama'an leƙin asiri da masu sharhi sun ce yanzu kungiyar ISIS da ake kiranta a larabce Daesh ta shirya bidiyo ne da suka kai guda takwas kuma ta raba su wanda take musu kyakkyawan ko kuma take cewa kyakkyawan sakamako yana nan ne ga mutane masu takawa. Manufar waɗannan bidiyon ita ce wato nuna ma waɗanda ko kuma nunawa ba a yi galaba a kan ƙungiyar ISIS ba, kana mayakanta kuma na wurare da dama suna ci gaba da amincewa da shugabannin ƙungiyar, inji wani mai fashin baki ko kuma mai yaƙi da ayyukan ta'addanci nan Amurka kenan, yana faɗa muryar Amurka. Ana shan waɗannan labaran ne daga nan sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC. Wasu 'yan majalisa guda hudu na bangaren Democrat da suka kai ziyara a wuraren da ake tsare da bakin haure akan iyakar Texas a cikin lokacin nan sun faɗa wani kwamitin majalisa a jiya Juma'a yadda aka cika bakin haure makil a cikin wani wuri mai doyi da kazanta a gaban tutar Amurka. sun kuma zargi shugaban Amurka Donald Trump da aikata wannan aika-aikan bisa ganganci domin hana masu niyyar zuwa nan Amurka a nan gaba. Wani martani da lafazza masu gauni da ɗan Republican suka yi sun wato waɗanda suke wakiltar jihohi da akwai iyaka sun faɗa wannan kwamitin cewa babu wani abin da ƴan Democrat suke yi domin magance wannan matsala, kuma sun zargi ƴan Democrat din da yin siyasa da wannan muhimmin batu da kuma neman a yaba musu. Kwamitin binciken majalisar wakilai a Juma'a ta saurari bahasi akan wannan babban batu da ya shafi kasar, kuma ta bayyana kowane bangare masu bambancin ra'ayi da juna kowa ya faɗi albarkacin bakin sa.
Kuka saurara. To madalla, har yanzu kuna tare da sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC, inda an jima kadan zamu maimaita muku shirin tsakai mai wuya, amma bari ku fara da jin maimaitin shirin kallabi tukuna.
Sauraro assalamu alaikum, barkamu da sake saduwa a cikin wannan shirin na kallabi. Idan ma sauraro basu manta ba, a makon da ya gabata Dr. Aishatu Yushewa Armayau ta kawo mana ziyara nan muryar Amurka. A hirar da nayi da ita akan wani taron likitoci da ta halarta, ta bayyana mana makasudin wannan taron, inda ta ce an yi shi ne domin ganin yadda za a taimakawa ƴan gudun hijira ta fannin lafiyar su, musamman lafiyar kwakwalwar su. A cikin shirin mu na yau za ku ji cigaban wannan hirar. Ga tambaya ta gaba da nayi mata da kika gabata musu da wannan kuka daga nan, ta yaya su suka bayyana miki yadda za a iya magance wannan matsalar?
To abinda suka yi ni dama abinda ya kawo ni ne musu wannan magana, tunda su suna nan wurin kuma wasu sun dade a nan wurin, da yawan su sun dade a nan wurin, sun san kungiyoyin da za su hada mu da su, da za su taimaka na wannan fannin, ba na fannin zazzabi ba ko dan kowa wannan fannin yake zuwa, ta fannin irin wannan ciwon sun san cibiyoyi da yawa wanda za su iya taimaka mana, yanda in sun zo Najeriya din za su iya kawo mana gudunmuwa na taimaka mu waɗannan mutanen. Watakon mu abinda mu muke so shine kafin ma abin nan ya faru a dinga wayan ma mutane da kan cewa wannan abubuwa da suke faruwa ba wai aljannu bane ba, ba kuma wai wani abu bane ba da Allah ya sako da shi daban. To saboda haka mu abinda mu muke so shine a ƙara wayan ma mutane da kawunan su cewa wannan abu da ke faruwa da su akwai waɗanda za su iya kula da su. Amma matsalar mu daya masu kulawa ba su da yawa. Di yawancin mutanen da ke zuwa suna kawo agajin ba likitocin irin wannan fannin bane, ba su san abun ba sosai. Saboda haka a yanzu abinda muka yi shine za a zo a kawo agajin koya ma mutane menene abinda ake nufi da ciwon tabin hankali a irin wannan lokaci, me kuma ya kamata a yi kaman abin gaggawa, saboda idan aka yi da gaggawan zai fi akan a bari sai abin ya ciya ciya ya kai wani hali babu yanda za a yi sai an je asibiti. To yanzu yanda muka bari shine za su turo mana, sun ma bani contact kuna kungiyoyi kamar guda 4 ko 5 ta hanyar zan tattabo su da za su zo su taimaka mana a Najeriya, kuma har na samu mutum 2 ko 3 wanda yanzu mun riga mun yi magana cewa a watan 10 za su zo Najeriya, za su zo su ga menene abun kuma ta yaya za a billo da taimaka
mawa
yanda za a magance da wannan matsala.
To yanzu ba za a iya tura mutanen ba kamar su je asibitocin Najeriya inda ke da waɗannan fannonin, dan na san ba za a rasa likitoci ba.
Akwai likitoci, akwai kuma asibitoci, to amma asibitocin yawanci a cikin gari suke, ba a inda mutanen suke asibitocin suke ba. Saboda haka dole ne za mu koya ma mutane na ƙasa da mu wanda su ba likitoci bane ba amma za su iya yin agaji kafin a turo mutum wurin likita tunda likitocin ba su da yawa kuma yawancin su a cikin binni suke kuma wa'annan mutane di yawanci inda aka ajje wa'annan kafin ba a cikin gari bane ba in ma a cikin gari ne akwai kaman guda 4 ko 5 kaman a garin da nake plateau asibiti guda 1 ne wanda suke da irin wa'annan ma'aikatan guda 1 ne in kin je Kaduna shi ma asibiti a Kaduna guda 1 ne wanda suke da irin wa'annan haka in kin je Katsina guda 1 ne in kin je Adamawa guda 1 ne ba ma to Adama ba ma zan ce ma guda 1 bane ba saboda babu ma wai asibitin irin wa'annan sai dai kamar a ce asibitin gwamnati wanda kila akwai fannin da akwai mutunci ko biyu a ce likita ɗaya ko biyu ne a duka Bauchi ko Gombe ko Taraba ko Adamawa dake da irin wannan ilimin da zai taimaka ma wasu wa'annan
to me yasa kike gani aka sami irin wannan karancin malaman kiwon lafiya ta wannan fannin ko likitoci a Najeriya ba a samun mutanen da ke zuwa makaranta su karanta wannan layin ne
ana samun mutanen da suke zuwa su karanta amma dama ba su da yawa masu zuwa su karanta kuma in sun je sun karanta sun gama ba su samun inda za su yi aiki
ba wurin da za su
ba wurin da za su
duk da cewa akwai karancin cibiyoyin
duk da cewa akwai karancin cibiyoyi ba saboda an kwana bi ba dauki ma'aikata ba a Najeriya kuma irin wa'annan dama ba su da yawa in suka gama ba su samu aiki ba sai su bar kasan su tafi inda za su samu aiki shi yasa da yawan su wato likitocin kwakwalwa wanda ɗan Najeriya wanda suke Amurka sun fi wanda suke Najeriya yawa to kuma ki gane cewa banda Amurka akwai wasu a Canada akwai wasu a Britania akwai wasu a kasashen Larabawa saboda haka gaba daya idan muna da likitoci 300 na kwakwalwa a Najeriya to fiye da kashi 60 ba su Najeriya wa'anda kuma suka rage a Najeriya wasu sun shiga siyasa wasu ba su aikin asibiti wasu suna wasu fannonin saboda haka wa'anda suke aikin a Najeriya a yanzu gabaki daya ba su kai kashi 30 ba a duka likitocin kwakwalwa kuma tunda ba a karkara suke ba suna cikin gari su kuma yawancin wa'annan mutane wanda suke wa'annan wurare ba ɗan binni bane ba yawanci daga karkara suke dole ne a ce an samu yanda za a yi a karkara an kai mutane a wurin wa'anda za su iya tacewa kun shigo wannan an ga cewa wannan dole sai ya ga babban likita wannan idan aka mishi anan za a samu lafiya to ba mu da su matsala muke nan babu kukan da na kawo musu kenan gashi muna da ciwo ba mu da magani
to masu sauraro anan zamu da sa'a a shirin mu na yau sai kuma mako mai zuwa idan Allah ya kai za ku ji mu da ci gaban wannan hirar a madadin Dr. Aisha Tishowa Armayau da kuma Ms. Julie Gresham da ta taya ni hada shirin ni Maryam Dauda daga nan birnin Washington DC ke cewa ku huta lafiya
yanzu kuma ga maimaitawar shirin tsaka mai wuya
tsaka mai wuya
kuna tsoro yanzu in aka dauki police state su samu police in commissioner police din na state bai kyauta ma shi gwamna ba sai kore shi
ina tabbatar maka ni na ga gurin da aka kashe dan sanda a operation motar da za a dauke shi a kai shi garin su sai yan unsu ne suka tara kudi suka daura suka kai shi
jama'a muna fatar kuna nan kallo kamar yadda muke nan birnin Washington DC me ya fi dada dawa ko kuma damuwar mutane game da barin jihohi a Najeriya su samu yan sandan kansu ne
tsohon shugaban jami'an yan sandan Najeriya Alhaji Suleiman Abba wanda baya ganin baikin yan sandan tarayyar ya ce akwai dai bukatar a ƙara inganta musu aiki
ba su horo su fahimci me aikin nasu su kuma yi shi yadda ya kamata a ba su kayan aiki yau duniya an ci gaba yan sanda a wasu kasashe ba ma sa fita kan titi daga kofishin su suke ganin komai da yake faruwa da kai laifi yanzu nan za a rana kusa ya kame ka hatta kai fa yanzu akwai kamera akan titi wanda idan ana neman ka da ta ga fuskar ka zai ta bada alamu a cikin office cewa ina gano wani wanda ya taba kisan kai a street mai suna kaza wanda daga nan zuwa can zai dau lokaci kaza sai a kira patrol nan da nan sai a hade sai a kame shi
to amma mu nan abin ya gagara
ai akwai wannan kokarin na asaka wayannan abubuwa a Port Harcourt da Lagos da Abuja da Kano yau suna aiki har nay IZ na gama ba a gama aiki
aikin ba balle mu fara amfani da su kuma bana jin har yanzu suna nan suna aiki memakon ma wanda ma aka dan saka din ma kazanta duk an bi an sassace su
amma Hafsa mai ritaya a dunyar sojin saman Najeriya Musa Isa Salman na mai cewa
wani bana bayan da kiran yan sandan jiha abin da yasa shine cewa yanayin tsaro na yan sanda duk da cewa an fi sani zama wanda suka samu ri su suke tsaron nan saboda shi al'amarin yan sanda kusanci amma in ka duba yawancin inda ake local police ko kuma yan sandan jiha sai ga cewa ba kamar yadda namu yanayi yake ba anan
to ga sheka Hassan da wannan ra'ayi da ka dauko mana na mutane game da wannan batu wato sace-sacen mutane da ake tayi domin neman kudaden fansa hadda da tashi-tashi hankulin da ke addabar mutane a jihohi irin su Zamfara da Sokoto da Katsina da Taraba da Benue da sauransu sune suke ta ƙara janyo maganganun da ake yi akan bukatar wasu gwamnati da suka bayyana ne cewa suna sa a kyale su su ma su zo su kafa nasu yan sanda daban da na gwamnatin tarayya kamar yadda muka ji mutane suna da sabanin ra'ayi akan wannan batu to kuma akan wannan batun ne yau muke kawo muku ci gaban muhawarar da shi Hassan mai na kai nan ya shirya mana a cikin Abuja tsakanin mutane biyu da ke da musaniya sosai akan harkokin tsaro a cikin Najeriya wato Alhaji Abubakar tsafin commissioner yan sanda a jihohi da dama na Najeriya da suka hada da Abia da Sokoto da Oyo da Lagos da kuma tsohon Hafsa mai kan jiragen saman Najeriya Air Commodore Ahmed Tijani Baba Gamawa yau zamu tashi ne daga bayanin da shi Hassan din ya tatso daga wajen tsohon ministan yan sandan Najeriya Adamu Maina Waziri akan yawan kudade da ake batarwa kan yan sanda a lokacin da shi yake minista da kuma bambancin Najeriya da wasu kasashen duniya da su suke da rundunar yan sandan jihohi ko kuma na yankuna
na tattauna da tsohon ministan yan sandan Najeriya Alhaji Adamu Maina Waziri ya ga mun cewa lokacin da yake ministan yan sanda akwai yan sanda sama da 300 a wancan lokacin kuma tsakanin albashi da kudin gudanarwa yanayi da kullum wato overhead cost da sauransu budget dinku a shekara
naira na guga naira har naira biliyan 290 bari mu ji abin da shi Alhaji Adamu Waziri ke shaida mana
a lokacin da na kama aiki an gaya min yan sanda na Najeriya jimillan su 377 ne amma ni kafin bari na waki diddiga ya nuna min cewa yan sandan suna tsakanin 300 da 330 a lokacin ana kiyasta yawan al'ummar Najeriya kusan miliyan 160 muna da jihohi 36 da Abuja muna da ƙananan hukumomi 774 rumfan zaɓe ma kadai muna da 220 ƙauyuka garuruwa manyan garuruwa da ƙanana da ƙauyuka a Najeriya sun fi miliyan 1 ba yadda za a yi a ce mutum 300 in ma da 77 din ne sun ba da tsaro ga al'umma miliyan 160 da kuma waɗannan lissafi da na baka na faɗin ƙasan da yawan ƙasan za an gara maka misali Egypt tana da mutane jimilla miliyan 80 amma wanda suke aikin tsaro na cikin gida aikin ƴan sanda wanda ake kira policing mutum ne miliyan 4 amma duk da wannan bai hana aikin ta'addanci a ƙasar ba saboda haka ƴan sandan Najeriya sun yi kaɗan a lokacin da na bar minista a shekara abin da ake kashewa a kula da aikin ƴan sanda daga albashinsu zuwa wasu abubuwansu biliyan 290 kowane shekara biliyan 290 idan ka ce yan sanda 300 sun yi kadan a Najeriya ka ce za ka mai da su miliyan 1 to kana maganan kusan 1 trillion naira a shekara wannan nauyin ba za a bar gwamnatin tarayya ba za ta iya yi ba
tsohon ministan yan sandan Najeriya kenan Alhaji Adamu Maina Waziri ranka dade kaji abin da shi minista ke cewa a ina za a samu waɗannan kudade
ya idan waɗannan su samu kudi su sata kudin da suke sata su sata ta su gurnoni su gurnoni su yan siyasa kudin da suke sata ba kudin da kawo a ba yan sanda a biya yan sanda a ba su alawar su sa doki yan sanda da yawa kuma a duba lafiyar su in an haka za su yi ake ta kan akwai wani yan sandan Najeriya wanda aka kai kasan waje su aiki in sun je aka sasu kure domin ana ba su kayan aiki sosai ana ba su welfare sosai ana ba su uniform ana ba su motoci ana ba su kayan aiki amma nan waɗannan duka babu ba ba su wannan su ma ba gidajen su za su kwana wannan su a cikin motoci suke kwana
Eh kwanda idan muka duba yan sanda gaba da su a Najeriya misali masu shari kashi a tsaro da dama suna ganin cewa kamar yan sandan Najeriya sun gaza a matsayin ka na kurari a shari tsaro a iya cewa yan sandan Najeriya sun gaza
to alhamdulillah gaskiya in muka yi haka ba mu yi wa yan sandan Najeriya adalci ba yan sandan Najeriya ba su gaga su gaza ba gwamnati ita ce ta gaza dalili kuwa yan sandan nan in ka duba a yau dan sandan Najeriya abin tausayi ne menene ko abin tausayi dan sanda yau bashi da asibiti nashi bashi da bariki nashi na gaskiya bashi da makaranta nasa bashi da gurin kwanciya mai kyau bashi da wani albashi mai kyau bashi da abubuwan da na alatu ko kuma kayan aikin kansa da zai je aiki in ka duba dan sandan Najeriya a yau ba abin da bai sani ba ba abubuwa na security da sauransu in dai kana son gaskiya ka nemi dan sanda aka bashi kayan aiki ina tabbatar maka duk waɗannan abubuwan da ake yi ina ga maka za a samu maslaha kwarai da gaske dalili kuwa saboda waɗannan mutane an watsar da su ba kula da su ba ba damu da su ba ba damu da familin su ba ina tabbatar maka yau aka ce maka dan sanda ta fi operation aka kashe shi ina tabbatar maka ba mai bin kadin sa ba abin da ya da ba wanda ya damu da shi ina tabbatar maka ni na ga gurin da aka kashe dan sanda a operation motar da za a dauke shi a kai shi garin su sai yan uwansu ne suka tara kuɗi suka daura suka kai shi garin su kafin a bisne shi so irin waɗannan abubuwa akwai adalci akwai gaskiya a ciki saboda haka dole a yi musu gaskiya a yi musu adalci a rike musu amana a ba su kayan aiki ina tabbatar maka haka waɗannan kashe-kashe da sauransu da muke da su za su ragu a Najeriya
amma Alhaji Abubakar Tsafi misali kai babban dan sanda ne kai yanzu ka amince cewar yan sanda sun gaza
wato abin da sa abubuwan da suke faru duka da su amma kuma har da uniform da suke sa suna sai da kansu ne
kore
har da uniform da ta ta ma da langiya da kuma kuma ta je kasuwa da sai da uniform ne
to amma ina zo Alhaji Abubakar zan idan muka duba shi a nan tsaro a Najeriya gaba ɗaya yanzu duk abin da ya faru in na tsaro ne maimakon muka cewa an ture yan sandan kwanta da tuzuma da zaman wannan shine aikin su amma ko ina su sai a tura sojoji a matsayin ka na dan sanda dan kade wannan ba damun ka
to abin da sa wato mutane sun fi jin tsoron sojoji da su albin digogi sai su albin digogi
Allah guro kuma ba da bindigogi
akwai amma su ka san sojoji an ba kai da ka ba su su saba su kace dan sanda kuma ka kace mutu a banza za ka kai ka koce abin da sa ba kula da yan sanda ba ba su da yawa kamar da shi ekwado fada ba kula da yan sanda ba 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 su kayan aiki ba 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 su yi kuma don haka shi ba su ba su ka
sa amma wasu suna cewa kamar ko sun gaza ne shi yasa soji suke kwace musu aikin su
a'a na da da maka dazuna ce lamban yan sanda bai isa ba bai isa Samsung da ce an doki I mean an yi kuma da aikin yan sanda da yawa aka training nasu aka ba su duk abubuwan da za a ba su su samu fi aikin sosai za su yi aikin sosai inda ya kamata amma yanzu in kamar da ya faɗa in ɗan sanda je operation in aka kashe shi bayan kwana biyu an manta da shi wani lokaci ma da an ji an binne shi an dawo sai wani na ya so ɗaukar shiga cikin gidansa sai ya ga ma iyalin su fita kuma ba wani sun magana kai abin is very very bad lokacin da mu muke dan sanda shekarun da suka wuce muna aiki tare da special branch su kamar su ne SSS yanzu dama su a kan dumu su nasu sun samu labaru samu information samu intelligence su su gama an sanda su je su aiki abin nan amma yanzu babu cooperation tsakanin su da yan sanda ko yana kamar mata da
kayan suwa kenan
tsakanin security agency da jami'an tsaro kamar mata biyu da suwa a wani miji daya ko da kokari da satisfy miji fi son ta da wani to abin da sa kenan in aka samu a limitin aikin mutane samu information su ba police su operate a kan information din su kawo mutane su kai su court ma kai su court a making sure an yi shari'a an gama an convictin ko ba da shari'a nashi
haka to ya komanda ina zo gare ka idan muka duba wannan matsala irin na jami'an tsaro gaba daya a Najeriya idan muka dauki mutanen ku sojoji kamar wani lokacin masu sharikan shanin tsaro suna cewa ba ku kyautawa ƴan sanda wannan yasa suke ganin cewa kamar gwamnatin tarayya ta mai da hankalin ta akan sojoji fiye da ƴan sanda ka amince
Tusaya jira amsar wannan tambaya a mako gobe in Allah ya kama shirinmu na gaba wanda ko bayan wannan din zamu ji shin akwai wata jayayya ne ko kuma reniya tsakanin ƴan sanda da soja idan ana magana tsaro domin akwai wasu da suke ganin kamar wani lokaci sojoji suna kokarin su kwace ƴan sanda ayyukan su yanzu dai a madadin su bakin namu Alhaji Abubakar Tsab da kuma Alhaji Ahmed Tijani Baba Gamawa haɗe da shi wakilin namu da shirin muhawara da Hassan Maina Kaina ni Ali Mustafa Sokoto nake muku ban kwana daga birnin Washington DC a huta lafiya
Toma dalla abinda lokaci ya bamu damar kawo muku kenan yau sai kuma can da la'asar za ku ji mu da sababbin shirye-shiryen yanzu a madadin dukkan waɗanda kuka ji muryoyin su Amina Buhari Auna ce ke cewa a wani lafiya
One. misalgari